shubarkan mu da rana kuma wato zan kawo muku hutuba ne ta Sheikh Muhammad Nasir Yahaya na masallacin Juma'a na Sayyid Abubakar Siddiq Islamic Foundation a takeice sa script kenan dake ga matudu a Brigade kamalin kai magana kan tsarin tarbiyya musamman ta wasu mata a yanzu da kuma naka alakanta da fuskar karuwa da ake gani na musiku a cikin al'umma misali a takeice malam me ake nufi da wannan
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine yake mana bayanin duk abin da zai amfane mu a duniya ko a lahira daga cikin abinda manzo alaihi salatu wassalam ya gargade mu ya ja kunnuwan mu sai yake cewa fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani israil kan nisa yace ku ji tsoron duniya ku ji tsoron sha'anin mata domin farkon musiban banu israil ta kasu a cikin sha'anin mata to duk mutumin da yayi la'akari da rayuwar mu ta musulmi zai ga cewa dokokin da Allah ya gindaya mana tsakanin mu da mata ba ma taba kawo nan dokokin addinin musulunci ya haramta ke bantuwa ko cha kuɗe ɗaya ne tsakanin maza da mata idan muka duba annabi alaihi salatu wassalam shine yazo mana da addini kuma a gunsa muke koyon komai manzo alaihi salatu wassalam ya hana sahaba su dinga shakuwa da mata wanda ba muharramai ba kuma ya fadi hadisi da dama ya fadi hatsarin irin wayannan abubuwan daga ciki manzo alaihi salatu wassalam yace kada ɗayan ku ya kuskure yake bantu da wata mata wanda ba muharramarsa ba idan mutun yake bantu da wata mata to shedan shine na ukun su to kaga tunda manzo alaihi salatu wassalam ya hana wannan wajibi ne mai masaliya domin neman zaman lafiya mu gata mun kiyaye wannan sannan abu na biyu zaka ga mata an wajabta musu hijabi da sutur shi dukkan abin da zai ja hankalin da namiji Allah ya ce wa manzo alaihi salatu wassalam ya kai wannan annabi mai tarin daraja ka fada wa matanka da ƴaƴanka da matan mu'mine su rullube dukkan jikinsu daga sama har ya zuwa ƙasa wannan shine zai bayu zuwa ga ainihin asan mata ne wanda suke ƴaƴa musulmi ba za a cutar da su ba domin bayyana tsiraici ko ado ko wani abu da zai ja hankali shi yake bayuwa zuwa ga zinace-zinace da abubuwan da addinin musulunci ya haramta sannan daga cikin kurakuran da muke hata abin da ya shafi ayyuka na ƙasanmu za mu ga wani lokaci sai ka ga cewa ɗa namiji ya ke bantu da wata mata a wajen aiki ita matar wani ce shi mijin wata ne sai ka ga aikin nan wani lokaci ya bayu har ma a kwana wajen aiki wannan ya kamata a matsayin mu na musulmi mu gyara wannan domin babban ribar mu mai kyakkyawar rayuwa a duniya kuma mu cika da imani Allah ya ba mu rahamarsa duk abin da zaka samu a duniya idan akwai fushin Allah to wani abin ya zama matsala saboda ka mu dinga tsabtace makarantun mu da wuraren aikin mu kada mu dinga yadda wata mata ta wani da ainihin mijin wata suna kebantuwa suna kwana a wajen aiki ko su yi tafiya daga jiha zuwa jiha a ce sun tafi wani wuri da sunan aiki ba mijinta ba muharraminta addinin musulunci ya haramta wannan in muka kiyaye to za mu samu yardan Allah kuma Allah zai dauke fushinsa daga kanmu Allah ya sa mu dace
amma malam kai magana akan batun tsarin tallace-tallace na kafin labarai akan hada maza da mata a matsayin hujja malam ko za ka dan yi mana karin bayani
wato daga cikin abubuwa wanda na tabbatar duk wani wanda ke sauraron rediyoyi da kuma talabijin zai ka cewa ko wani abu na talla zai yiwu mutum namiji kawai ya tallata wannan abun kuma kowa sakon zai isa gare shi kuma a fahimci wannan abun kuma a siya amma sai ka jima sai an haɗa mace da namiji kuma za ka ji ita matan nan tana rausasa murya tana rangwada murya ga wannan mijin wanda ba mijinta ba ne kuma Allah ya ce wa matan manzo alaihi salam fala takhda'na bil qawli fa yatma' alladhi fi qalbihi marad kada ku dinga rangwada murya kuna tausasa murya ga mazan da ba naku ba sai ka ji wala Allah wannan taushi murya ba za ta yi mijinta wannan abun ba kuma wancan mutum ba mijinta bane wanda suke magana saboda haka mu a matsayin mu na musulmi ai muna da layin da musulunci ya da mana duk yadda muke son mu san biyan bukatar rayuwar duniya to mu kula da layin da musulunci ya da mana bai kamata a hada matar wani da mijin wani dan su tallata wani abu kuma tana rangwada murya tana siranta murya ga shi wannan mijin ba wannan bai halatta ba ga addinin musulunci
malam ya kawo misali da a wani bangaren kenan da batun wasa na kanin miji da ka kawo kai ba ma wasa kanin miji ba yadda kace akan bar har abokai ma su shiga mafancin mai gida a matsayin aboki mai gidan baya nan akan bari malam ya kawo wannan a maudu'i cikin wannan hutuba ta sa ta wannan rana amma abu ne da ke faruwa wannan zamani
annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da yake cewa iyyakum wadkhulu ala an-nisa a hirka da ku dunga shiga wajen mata da ba naku ba muharramai ba sai wani sahabi yace ara'aita alhamu ya rasulullah to ya maikin Allah idan makusacin miji ne fa ma'ana kanin miji ko dan uwan miji sai manzo Allah yace alhamu almaut wato kaman da Hausa ka sai ai ma shine babban mugun ma'ana kaga shi ana ganin ta dan uwan miji ne amma kuma ai ba muharramin matar bane ba saboda addinin musulunci ya haramta mace take bantu da wani da namiji in dai ba muharramin ta bane la kanin miji lawan miji ko abokin miji ba daidai bane aboki ya shiga har gidan aboki musamman abokin nan baya nan a ce wai mata ta kai masa ruwan wanka ko ta kawo masa abinci ko su tattauna wata matsala wannan haramun ne a addinin musulunci abokin sa ne shi ba abokin ta ba hanyar jirgi daban ta mota daban
to duk wannan madi da balanti hudubar mallam Sheikh Muhammad Nasir Yahaya na masallacin Safif ana ga musudu tana da tsayi matuka kuma ya bayane da yawa akan wannan janibi zan so a ce an ji hudubar gaba daya amma dai saboda yene ne lokaci da kuma rahotannin mu anan zan dakata wata kila idan da akwai karin bayani za mu dawo daga baya